gobe.
Daga muryar Amurka a Washington DC. Assalamu alaikum. Shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio. Za a kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa.
Sarfil Hashim kuma.
Da ni Amina Buhari Auna.
A duk ranar Talata shirin yau da gobe na magana ne akan ilimi inda a yau ma ranar 9 ga watan Afrilun shekarar 2019 za mu kammala magana fifita karatun waje akan na gida.
Abin da nake so ku gane anan jami'o'inmu idan ka duba jami'o'i ne waɗanda suka tsaya da kansu waɗanda sun samu kwararrun malaman da kuma abubuwan da ya dace. To amma ba za mu kasa hada wannan abubuwan da irin abubuwan da suka rika faruwa a baya ba domin akwai wani lokaci da a kasan nan shi kansa ilimin ma ba a dauke shi komai ba.
Sarfilu a satin da ya gabata ne muka faro wannan maudu'in inda muka ji daga dalibai da kuma malamai. Wannan satin kuma zamu kammala da jin karshen tattaunawar wakilin sashen Hausa Aisha Ma'azu da hirarta da jama'a da kuma hirar Nasiru Alhikaya da ma'aikatar ilimin tarayya.
To Amina yanzu kuma bari mu je ga wakiliyar sashen Hausa Aisha Ma'azu domin jin karshen tattaunawar ta da al'umma.
To ee ta yaya za a iya samun haka? Kana gani idan aka kara kasun da ake baiwa ilimi a kasafin kuɗi a malam ɗalibi, kana gani haka zai taimaka wajen samar da kayayyakin karatu da ake bukata?
Sai an dage gaskiya, sai an dage saboda ba a saba da yin shi ba. Kuma inda a ce an saba da yin shi kaman makarantu masu zaman kansu da wayansu sun yi wannan
sosai,
to da za a ga canji. Amma karatun da na private da na gwamnatin duk tafiyansu kusan ɗaya ne.
To mutane da dama suna gani cewa ƴan masu makarantu masu zaman kansu kamar kawai kuɗi ake nema, ba su da wani tsari na a zo a gani. Masu tsarin sai ka biya maƙudan kuɗaɗe, ɗan talaka ba zai iya zuwa yi karatu a wurin ba. Ta yaya za a taimaka wajen tabbatar da cewa idan kai mai kuɗi ne ko kuma kai talaka ne za a samu irin ilimin da za ka samu zai zo dai, ko da bai zo daidai ba, ba za a samu wani bambanci mai yawa ba?
Sai dai an dawo da karatun waje ɗaya gaba ɗaya. Kamar baya-baya can ai ana elementary 7
haka,
yauwa, to karatun duk yana zuwa iri ɗaya ne. To ba a san lokacin da akwai makaranta masu zaman kansu ba
haka.
Amma karatun ana samun masu ilimi kuma iri ɗaya ne. Su wa'incan masu zaman kansu suna gani su suna kasuwansu ne
haka,
ko ka siya ko kar ka siya, in dai an zo za a biya su ba wani abu. Amma kuma masu zaman kansu, wani marasa zaman kansu na gwamnati kenan, su wa'annan sun fi kwararrun malamai. Tunda za ka samu NCE menene duk suna nan a wajen, sai dai wani lokaci shi tafiya strike shi ne yake sa musu rashin aiki, zaki ana ja baya.
A kwanakin baya gwamnan jihar Kaduna ya yi wani abu inda ya kori malaman makarantu, kuma mutane suka tashi haikan, suka tada jijiyan wuya, suka ce san ba a kyauta musu ba. Menene ra'ayinku game da wannan? Kuna gani irin wannan idan za a dage a yi shi a ko'ina zai taimaka wajen bunƙasa ilimi, fannin ilimi a nan Najeriya, har ya kai ga a fara fariya kuma takardar karatun Najeriya? Domin a da can baya ana fa fariya da ɗalibai 'yan Najeriya.
To gaskiya game da wannan zance, abinda gwamna Wala Nasiru El-Rufai ya yi wani fannin ya kyauta, saboda tace waye ya tace gurɓatattun malamai tangwar da ba su san aikinsa ba. Saboda malami ko da kai malamin turanci ne ko na lissafi kuma aka ce kana koyar da firamare, yadda muka sani class teacher ake cewa. Idan kana zaman class teacher to ya zama na cewar kana koyar da kusan komai kenan. da ɗaliban nan yake a makaranta.
Kama daga lissafi, ma'amala da al'umma da sauransu.
Yawwa, saboda haka idan an kawo ka tambayoyi, saboda mun ji wasu suna ƙorafe-ƙorafe game da jarabawar ya za a yi ina malamin social studies, an ɗauko tambayoyin Turanci an kawo min ta ya zan yi na ansa, ina koyar da aji uku ne, aka kawo min tambayoyin ɗan aji shida, duk wannan bai dace ba game da abin da malaman suke faɗa akan jaraba da aka musu. Saboda haka abin da malam Nasiru Ɗanrafayayi ya dace, amma bantin ya dace ai an ɗibi ma'aikata wanda ya kasance wanda suka gama jami'a ne, bancin wanda suka gama NCE kamar college kenan. To wanda suka gama jami'a shi yadda ya nuna cewar ya yi nuni da cewar wanda za su zo su a ba su aiki a ciki, an yi nuni da cewar wanda za su suke so su ɗiba aiki kenan, ya kasance ɗalibai ne da suke so su koma makaranta su ci gaba da karatu.
Haka
na
ba wanda suka kammala,
ba wanda suka kammala, a'a wanda suka kammala amma suna so su ci gaba da karatu, amma bancin an ɗibe su aiki ba a sake kawo wannan zancen ci gaba da karatun ba, na ɗaya kenan.
Haka
na biyu, albashin da aka sa rai za a samu ba a same shi ba, saboda haka an samu ƙwararrun malamai wanda za su koyar da ɗalibai su fahimta da kyau, amma kuma sai kasance guzurin da ake musu ba abin da suke yawa ya gaza abin da suke tunanin za su samu, na ɗaya kenan. Saboda haka ba inda za a yi a ce an samu ƙwararren malami kuma ana ba shi guzurin da bai kai ya kawo ba, wanda idan zai ci da kansa da iyalinsa ne ba zai taka kara ya kariya ba. Saboda haka wannan abu ne wanda shi zai taimaka ƙwararren malami ya zauna ya gudanar da aikinsa yadda ya kamata. Babu kuɗi, hankali zai rabu, saboda zai fara lissafi ina zan je na samu ƙarin kuɗi. To in dai wahalar yi min yawa ba gara na saki aikin nan ba na je na kuɗi.
To bari in tambaye ku abu ɗaya, kun amince da cewa lallai gaskiya ne takardun karatu a makarantun ƙetare ya fi namu na gida?
Haba malama, ke da wannan tambayoyi sai ka ce ke ma ba 'yar ƙasar ba,
ai
dole mu kasance masu kishin ƙasarmu. Mu kan kamar mu yanzu da a ce ina da ilimin nan na malami, zan so a ce ni ma ina koyarwa a gida don na ba da gudunmuwa na, saboda a samu ɗalibai ƙwararru wanda su ma za su gina ƙasa. Ni shawara na game da wannan, gwamnati su yi ƙoƙari, na ɗaya in sun ɗibi ƙwararrun malamai a kyautata musu wajen ba su albashin da zai taimaka musu a rayuwa, ba sai sun miƙa hannu waje ba su ce za su je neman wani abu, saboda malami abu ɗaya ka san shi da shi karatu kullum a cikin binci.
To malam Ɗanrafi, ya kake kallo, menene ra'ayinka, kana gani takardun waje sun fi na gida ɗin daraja?
To akwai ɗan daraja kaɗan, saboda bisa ga abubuwan da yake ciki za ki samu da ɗan bambanci ko karantawa kai bisa ga fahimtansu.
Haka
su Turancinsu ya ɗan fi namu nauyi, namu kuma ya ɗan yi soko-soko.
Haka
to bisa ga abin da za ka karanta da a zo a fasara shi, sai ka ga ya haɗa da namu gaba ɗaya ya dame shi. Yawwa, to in an yi karatun dole in ka ɗauki ɗaya a nan ka ɗauki ɗaya a can ka haɗa, sai ka ga ka samu sassauci a karatun kuma ka fahimta da wuri, tun daga nasu ya fi namu ba da fahimta.
Amma idan aka ɗauko gyara ta ina za a fara?
Maganan makaranta kenan.
Maganan karatu har a zo ga
ƙwarewan malamai.
Takardun ma a fara daraja na gida. Domin ai abin kunya ne a ce wai ka ana da makarantu sama da nawa a nan Najeriya, jami'o'i, amma kuma ba a karrama takardun kammala karatu na Najeriya, an fi karrama na waje, wanda waɗansu ɗaliban ma idan ka ga sun fita wajen sun dawo ba sa iya taɓuka komai.
Saboda waɗansu a ɗin da ni nake duba a misali, ana gani da kai da Bature in kuka ce za ku yi Turanci nawa ya fi kyau? Na Bature ya fi kyau, shi ne mai ainihin yaren, kai a makoyi kake.
Haka
yawwa, shi yasa waɗansu ke kammala takardun karatun waje fiye da na gida. Amma na gidan ma inda a ce ana ɗaukowa a daidaita da wayanda suka yi kamar elementary 7, in kika duba iliminsu da Turancinsu sai ki ga ba bambanci, saboda lokacin ana karatun kusan kamar Turawa ne suke kawo takardun ko suke buga takardun suke karantarwa ma.
To ni zan yi ƙari game da wannan, saboda an ce dan kai dan gwari ne ba ya kasance cewar kafi na waje baranci ba.
Yau kamar na fashin baki.
A gaskiyar lamari dan yaran su ne ba shi zai hana mu kwarewa har mu fesa a yaran nan ba. Saboda su ma bil'adama ne. Kuma wanda ya wallafa littafin bil'adama ne kamar mu. Kuma an ma za a duba fannin wayewa. Fannin wayewa ma fa daga Afirka ya fara, daga Misra. Misra a Afirka ne. Saboda haka mu gaskiya ban ce mun gaza ba. Sai dai mu ce ya kamata a bada tallafi. Shawarwarin nan da muke bayarwa na ɗaya a inganta karatu da wadata makarantu da kayan aiki na ƙwarai da zai taimaka ma ɗalibi bayan cin bayanin da ake bayarwa a baka ya gani da ido. To ganau wani lokaci ya fi jiyau. Yawwa, to in ɗalibi yana gani tun ba ƙananan ɗaliban nan ɗan firamare ba har izuwa sakandare in suna yawan ganau to za su dinga ƙoƙarin koma gida su kwatanta. Har za su dinga tilasa ma iyayensu su siya masu wannan irin kayan koyarwan da ake da shi a makaranta su ma su dinga kwatanta. Dan shi yasa Turai suka fi mu, takaddun Turai yake finna mu daraja ba don komai ba. Suna da shi a makarantu a gida kuma iyayensu sai su sama masa ɗan ɗaki su gyara musu kayan karatu ne kawai. Yanzu a ce alal misali yaro yana da chemistry secondary yana suna wani abu wai da ake kira wani experiment a ce an haɗa kaza an yi kaza an yi kaza an yi sabulu a makaranta. To idan yaro ɗalibi na da shi a gida ya zo duk wannan kayan haɗa ɗin yana da shi zai zauna shi ma ya ta haɗawa bancin abin da suka yi a makaranta har zai ƙirƙiro wani sabo da zai koma makaranta ce malam ni ma yau ina da abin da zan koyar.
Abin da muke kira injiniya kenan. To anan za mu dasa aya domin lokaci ya fara daga mana hannu. Muna fatan kun ji daɗin wannan tattaunawa da muka yi duk ma masa dindindin waɗanda suka taimaka wajen kawo muku wannan shiri da kuma waɗanda muka tattauna da su.
Malam Tsallani
da kuma
malam Usman
ke cewa istada.
Dalla yanzu kuma bari mu je ga hirar wakilin sashen Hausa Nasiru Al-Hikaya da daraktan sashen scholarship na ma'aikatar ilimi na tarayya Imam Inuwa Muhammad a Abuja.
Na'am, Inuwa Muhammad, me zaka ce ga wannan tambayar da ke cewa waɗanda suka yi karatu a waje da takardunsu an fi ɗaukar su da daraja a ƙasashen Afirka ba ma irin Najeriya?
Assalamu alaikum, ni dai a iya sani na shi dai karatu kamar yadda ka sani wata manhaja ce wadda kowace ƙasa take shirya ma kanta. Kuma manhajar nan da ta shirya tana yin ta ne domin ta tabbatar da cewa dukkan abubuwan da za ta yi a ƙasarta wannan abin yana cikin tsarin yadda kake so ta ga cewar ilimi ya haɓaka a cikin wannan ƙasa. Idan muka duba ƙasar nan Najeriya, za mu gane cewar a tun zamanin ma da Turawa suka zo suka fara koya mana ilimi a ƙasar nan na boko. A yawanci za ka duba mutanen da suka yi karatu a cikin gida Najeriya za ka ga cewa sun fi mai da hankali saboda dukkan kusan duk manhajar da aka shirya da kuma abubuwan da ake so abubuwa ne wanda yake ina tafiya da tsarin yadda ƙasar take tafiya. Kamar yadda mutane suke ta harshashe a yanzu cewar a ƙasar nan ko kuma a duniya mutanen da suka yi karatu a waje in sun dawo gida an fi ba su ƙarfi, ni ina ganin wannan ba daidai ba ne. Domin idan ka duba koda a tarihin kasashen da suka ci gaba za ka ga cewar mutanen da suka yi gwajinta ko kuma suke nuna kwarewa a kan ayyukansu za ka ga cewa mutanen da suka yi karatu ne a gida. Kuma idan ma har mutum zai ci karatun da muka yi a karatun waje ya fi ƙarfin na gida, menene ya jawo mutane daga cikin gida yawanci jami'o'inmu da sauransu suke ta fita suke barin ƙasa kuma da sun fita ake rungume su hannu biyu? Kaga wannan ya nuna cewar karatun da muke bayarwa a cikin gida wanda mu muka shirya manhajarsa kuma mu muke yin komai a kan shi ya fi ƙarfin abin da yake samu waje. Adamin na so ka gane da cewar shi ilimi kana fara shi ne da sanin abin da yake faruwa a cikin gurin da ka fito. Mutumin da isan ilimin ƙasarsa, isan abubuwan da yake faruwa, ya za ka yi ka haɗa shi ma da mutumin da ije iyo karatu a waje wanda bai ma san abubuwan da na ƙasarsa yake ciki ba, sai a wannan zai zo har a ce ya fi wanda yake cikin gidan hazaka da yake. Sannan na biyu mu duba, ai akwai ƙasashen duniya waɗanda a yau idan ka je za ka ga cewar 'yan Najeriya ne su suka yi girma su suka fi haɓaka da kuma iya kwarancewa a kan ayyuka. Me yasa suka iya? Ai saboda a nan ƙasar sun riga samu ilimin da ya dace. Ilimi ne wanda yake an riga an ya haɗa da komai da komai wanda ƙasar ya kamata jama'a su sani. Sannan na uku, a yau idan ka duba za ka ga yaran da suka yi karatu daga waje, misali mutum ya je ya yi karatun wani manhaja kamar tarihi da sauransu, ka taho gida Najeriya me za ka zo ka koya mutane a kai? Me ka sani a kan tarihin ƙasar nan? Za ka ga cewa mutane ne sun riga sun nemo tarihin ƙasashen waje. Shi muna yin karatu muna tasowa a yara, za ka ga cewar kamun yaro ma ya yi girma idan a harkokin mota ne za ka ga a makarantar nan da yake an koya yadda zai bi zai tuka keke ko kuma zai bi hanya idan ya zo nan gurin da za a tsaya za ka ga ya sani duk waɗannan abubuwan an riga an san shi. Amma yanzu da karatun ya riga ya koma mutane sun watsar da dukkan yawanci manhajar da abubuwan da muke da su a cikin ƙasar nan shine mutane suka raja'a suka koma ɗebo abubuwan ƙasashen waje. To ƙasashen waje na abubuwan da muka ɗebo sai zo gurɓace da abubuwan da ya kamata a ce mu muna da shi a ƙasa. Saboda haka daga ƙarshe sai muka tashi kwatan bakatanta. Mu nan mun riga mun yadda rabin namu sannan mun je mun rungumo na waje, na wajen da muka rungumo shi kuma ba mu rungume shi daidai yadda ya kamata a tafi ba. Saboda haka wannan abu sai ki kawo faɗuwar ilimi ma a ƙasar nan. To amma alhamdulillahi abin da nake so mu gane a wannan ita kanta wannan gwamnatin a zaman da muke, idan ka duba 7-point agenda na gyara ilimi da take, tana daga cikin abubuwan da take kokari ta gani ta ga tabbatar da cewa ta saka komai a ƙasa kuma komai ya samu, komai ina tafiya daidai kamar yadda ita gwamnatin take harshashen cewar idan har muka bari muka raja a cewar komai sai na waje to wata rana za mu tashi ba mu da abun ma da za mu dogara a kai.
Yawwa Imam Mino, wato wata magana ma da za mu duba kamar darajar jami'o'in ne, a ba mamaki a ce sai a ce bana da jami'ar Najeriya ko guda ɗaya cikin jami'o'i 400 na duniya. To ba mamaki idan mutum misali ya je karatu a Cambridge ko ya je Oxford ko ya tafi ma nan Malaysia ya dawo ya ga ya fi daraja kan wanda ya karatu a jami'o'in nan cikin gida.
To abin da nake so ka gane a nan, jami'o'inmu idan ka duba jami'o'i ne waɗanda suka tsaya da kansu, waɗanda sun samu ƙwararrun malaman da kuma abubuwan da ya dace. To amma ba za mu kasa haɗa wannan abubuwan da irin abubuwan da suka rika faruwa a baya ba, domin akwai wani lokaci da a ƙasar nan shi kansa ilimin ma ba a ɗauke shi komai ba saboda a lokacin kasar ta riga ta lalace abubuwan sun gurbace kuma mutane waɗanda suke mulki a wannan lokacin su sun fi gane cewar turaruma abin da za su turaruma idan ya so su tura ayayen su kasashen waje su je su karatu domin su a nan gidan suna ganin idan har an ci gaba da bada ilimin kamar yadda da ake yi a kasar nan to zai zama kamar tashin hankali ne gare su shi yasa suka yi iya duk kutun-kutun da kuma iya munafurci da kinibibi da kutun-wilar da za su yi domin su tabbata da cewa sun rushe karfin ilimi amma ni ina tabbatar maka da cewa jami'o'in da muke da su a kasar nan suna da karfin da za su iya tsayawa su goga da kowace jami'a da take duniya idan ka duba yawanci abubuwan da ake bayarwa wanda ake amfani da shi na alƙalaman cewar wannan jami'ar tafi wannan tafi wannan idan ka duba alƙalama ne waɗanda yake idan aka zo aka zauna aka zuba maka su a kasa zaka gane cewar abubuwan ba su dace ma da yadda ake bin hanyar har aka zo aka kawo ga wannan namu ba domin a cikin university 400 ai adda idan ka tuna daga 1968 har zuwa 1975 ABU Zaria University of Ife da University of Lagos da wane ne suna daga cikin manya-manyan makarantu a duniya wanda kuma kowa ina alfahari da su yau ne ya faru har aka zo ga wannan saboda ne saboda shugabanci da ka ba sun riga sun tattara da magana ilimin sun watsar da shi amma a yau alhamdulillah gwamnati suna iya kokarin ta kuma ta dauki matakan da ya kamata ta dace idan ka duba duk abubuwan da yake faruwa wanda wannan gwamnatin ta zo ta samu akai har abubuwan ake ganin kaman ko tana da dan wani abu akai zaka ga cewa abubuwa ne wanda suka gada a gurin zuwa suka samu waɗannan abubuwan a ƙasa amma Allah cikin ikon shi yanzu suna ta kokarin bi dukkan hanyar da ta dace ga cewa an saka ilimin nan idan ka duba kaman misali yanzu magana TED Fund din nan a cikin tarihin ƙasar nan babu wata gwamnati da ta taba zazzaga kuɗi ga bangaren ilimi kamar yadda wannan ta yi daya kenan sannan na biyu ka duba su kansu shugabannin jami'a da malaman wannan gwamnatin tunda ta zo take ta ba da ƙarfi akan training saboda ta duba cewa duk ma abin da zaka yi ga aikin ilimi ba kawai gine-gine zaka yi ba a'a dole sai ka zo ka yi shimfiɗa kyakkyawa shimfiɗa wadda take mai ƙarfi wadda zaka rike dukkan abubuwan da zai taso a nan gaba kuma a yanzu ka duba dukkan wayannan shimfiɗoɗin shine ake ta yi in ka duba bangaren iliminmu na primary school gashi nan ana ta kokari saboda koda ma in ka duba ana maganar cewa university ba ma fitar da mutane na kirki sai ka duba me ya faru a ƙasan ta lalace idan ƙasa ta lalace abinda kake producing da zai je jami'a din me zaka samu ba zaka samu tun na gari ba amma daga ƙarshe yanzu wannan gwamnatin ta gane tace ba yadda za a yi jami'o'inmu da sauran makarantunmu da suke sama su zamanto suna da ƙarfi ko kuma suna iya hada gogayya da sauran makarantu na duniya idan har ba mu koma ƙasa mun gyara ƙananan makarantunmu da suke tasowa ba kuma alhamdulillah idan ka duba zaka ga cewa universal basic education namu tana iya kokarin da za a tabbatar da cewa an dawo da martaba ilimi kamar yadda dace
imam Minu akwai maganar watakila wannan yajin aiki da ke faruwa a jami'o'i ba zai taɓa yiwuwa mutum ya gama jami'a a Najeriya bai fuskanci yajin aiki ba wannan ma ana kawo cikin dalilan da idan mutum misali ya fita ƙetare zai karatu babu wani tsaiko yasa ba mamaki ingancin ilimin da takaddar za a fi ɗaukanta da muhimmanci a irin Najeriya
to a maganar yajin aiki a nan fi sabilillahi zan kawo abu guda biyu ne ana na farko dai zan iya magana akan su kansu shugabannin makarantu na jami'o'in ko kuma waɗanda suke harkokin ilimi a jami'o'i ba sai ma kasar adalci domin ba kowanne abu ne ya kamata a ce da ya faru za a zo a rufe makarantu ba ni ina ganin kamar yadda wannan gwamnatin a yanzu take yi tunda dukkan waɗannan abubuwan ta same su ne abubuwan sai riga sun tabarbare ta zo ta samu a yanzu kuma tana kokarin ta gyara ni ina ganin cewa ya kamata su ma malaman jami'a su tsaya su yi wa kansu karatun tanzu su duba su gani cewa dukkan waɗannan abubuwan da suke yi na rufe makaranta yau abu buni-buni sai su ce sun rufe makaranta saboda ba yi kaza ba ina ganin cewa wannan ina daga cikin rashin kishin kasar da ya kamata a ce malamanmu na jami'a suna da shi mu lokacin da muka yi karatu a jami'a har na gama jami'a ta ina jin ba a yi wani yajin aiki ba saboda a lokacin malaman suna da wannan patriotism a zuciyarsu to amma yanzu idan ka duba su kansu ma malaman da suke rike da jami'o'in su wane ne zaka gansu yawancinsu su ba wasu product ne
na irin the same system da aka inherit so me zaka samu daga karshe a lokacin mu a yadda muka sani idan kana aiki a jami'a kana yi ne saboda na farko kana san ci gaban kasa ta kuma akwai kasar a zuciyarka shi yasa jami'a muka dauke ta akan ita ke guri daban wanda take fitar da mutane kwararru kasar ta ci gaba to amma yau me muka wayi gari saboda mun wayi gari mun zo akwai lokacin da ilimi a kasar nan ya koma hannun yan jari hujja shugabannin waɗanda ba ilimin ne ya dame su ba sun koma kasuwanci suke da shi kudaden da ya kamata a yi na taimakawa malaman da kuma gine-ginen makarantar da abubuwan ya dace duk an bi an saci saboda haka wannan abubuwan shi ne ya taimaka abubuwa suka rika tarewa kuma ganin sun malaman jami'a suna ganin irin abubuwan da mutane ko kuma da 'yan siyasa suka rika farna da abubuwa da kuɗi shi ne ya jawo kusan har yanzu su ma ce to mu ma idan ba a yi kaza ba za ni ba amma ina ganin cewa idan lokacin da jami'o'inmu har suka koma suka yi hankali suka nutsu suka dawo suka yi makansu karatun ta nutsu ina ganin waɗannan abin zai wuce.
Wato a ƙarshe Imam Ino Muhammad yi mana bayani ya nuna kenan kamar wani abu ne da 'yan Najeriya ke sha'awa idan aka rubuta misali ƙwarewar mutum wannan abin da ake kira CV takardar tarihin karatun mutum da abubuwan da ya rayuwa a idan aka ga sunan wata makaranta ta waje ko wajen neman aiki ne akan fifita irin waɗannan mutane.
Shine wannan da ina faɗa maka ba zai rabu da maganar jari hujja da muka runguma a ƙasar nan ba idan da akwai kishin duk abin da yake naka ai naka ne wa yake tunanin ya bar nasa ya je ya ɗauko na wani to amma saboda su kansu ba su da wannan kishin da idace da za su rungumi ƙasar mu tafi abin duk da yake faruwa a Nasiru shine wallahi idan har muna son ƙasar nan ta ci gaba fa dole ko mun ki ko mun so sai mu koma mun gyara iliminmu kuma da hanyar da za mu mu gyara shine na farko kamar yadda gwamnati ta kudiri niyyar cewa za ta gyara ilimin nan kuma ta gane duka abin da ya damu to mu kuma sai mun zo mun ba su haɗin kan da ya dace da dukkan gudunmuwa da ya dace shine kadai za mu samun sauki da irin wannan abubuwan da yake faruwa.
A ƙarshe gaba ɗaya Imam Ino Muhammad yi mana bayani ɓangaren tallafin karatu mana su waye suka fi samun fifiko ko kuma kowa mana amfana daga wannan da masu yin karatu a cikin gida da ke tare.
Alhamdulillahi idan ka duba wajen maganar karatu a ƙasar nan wato abubuwa ne da yawa suka rika faruwa a ƙasar nan ana ba da karatu kuma a yanzu nan ina tabbatar maka da cewa ni na san da cewa akwai waɗanda ma waccan gwamnatin kusan shekara takwas suka ba wa yara tallafin karatu su je amma ba su ba su ko naira ɗaya sun fita sun je karatun ba sai da wannan gwamnatin ta zo ta duba ta ga cewa ya za a yi mutum an ba shi ma tallafin ya je karatu shekara da shekaru amma kuma ba a biya shi koda naira ɗaya da zai je wannan karatun ba da ka bayan wannan gwamnatin ta zo so ina so na tabbatar maka da cewa wannan gwamnatin wajen tallafi na taimaka mutane su je karatu an bude domin ko a wannan shekarar zan tabbatar maka da cewa yaran da wannan gwamnatin ta ba wa scholarship suka fita waje suna da yawa wannan bangaren yaran talakawa waɗanda ba yayan kowa da kowa ba kenan kuma wannan abun tallafin nan idan ka duba gwamnatin nan tana da tallafi kala-kala wanda take yi kaga ta ba da tallafi a cikin gida ka ba da tallafi na waje ka ba da tallafi wanda ta ware wa 'yan mata zunzurutun saboda ta tabbata da cewa 'yan mata sun samu karatu sannan kuma ta ware tallafi wanda take ba ma mutanen da ba su da ƙarfi kamar makafi da guragu da waɗanda ba su da wani tasiri a ƙasa dukkan wanda gwamnatin ta yi musu na wannan ɓangaren kenan. Sannan sai ka duba ɓangaren jami'a su kansu malaman jami'a da malaman polytechnic da college of education za su faɗa maka ba a taɓa samun gwamnatin da ta ba da kuɗi ake barin malamai su fita su je su yi karatu kamar wannan ba duk kowanne makaranta da ka sani akwai tallafi kyakkyawa da TESFOND take barwa domin a tabbatar da malaman su sun je sun yi karatu sun ƙaro ilimi domin a samu ci gaban ilimin da ake nuna.
To masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau a madadin wacce ta taimaka ta ba da umarni Sa'ida Hamdun da injiniyan mu ne Mr. Cedric tare da abokin aiki na da ya taya ni gabatarwa
Sarfil Hashim Gumel
ni Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake cewa ku huta lafiya.